الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 3 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren lissafi suratu tauba ba laifi kafin darasi na yau tambayoyi suna iya gabata na'am kamar kaza tambayar dan uwa shine kasancewar darasin mu na jiya mun wuce da bayani akan babi wanda yake bayani dangane da daukan hakuri kamar yanda Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi Allah ya ji kansa yayi babi na musamman shine yake cewa babun sai ce minal imani billahi azza wa jalla as-sabr ma'ana daukan hakuri yana daga cikin imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine kasancewar mun yi bayanin cewa shi daukan hakuri kala uku ne akwai as-sabr ala qa'atillahi azza wa jalla na biyu shine as-sabru an ma'siyatillahi ta'ala na uku shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima daukan hakuri akan yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya akan dokokin da ya shar'anta mana an gane ko dole mu dau hakuri akan waɗannan ayyuka na ibada domin dabi'a ta rai shine son hutu da kiyaya na biyu shine daukan hakuri dangane da dena saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ita rai iya abinda take bukata ayyuka wadanda suke na shahawa na uku shine daukan hakuri akan alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana duk abinda Allah ya kaddara maka na musiba ka dau hakuri ka jimre ka rungumi wannan musiba da hannu biyu kuma sannan ka nemi sakamakon wannan musiba a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai muka yi bayanin cewa alqadari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga yi komai an gane ko komai da ka sani ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara shi kafin ya halicci sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su da shekara 50 kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim daidai da motsa kafa da za ka yi ubangiji ta'ala tuntun ya rubuta kamar kuma yanda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alqalamul qudra dakan fa'ida wannan hadisi na mai da martani akan masu da'awar cewa farkon abinda Allah ya halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kirkira shi akai an gane ko ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane wanda yake cewa wai Jabir shin ka san menene farkon abin da Allah ya halitta yace a sai yace nuru nabiyika hasken annabinka shine farkon abin da Allah ya halitta illa kasancewar tabbataccen hadisi farkon abin da Allah ya halitta shine alkalamin kudura ubangiji ta'ala yace da alkalami irubutu alkalami yace me zan rubuta ya ubangiji na ubangiji ta'ala yace masa rubuta duk abin da zai wakana har zuwa tashin kiyama alkalami ya gudane ya rubuta to shine anan dan uwa yake tambaya shin yanzu mutum yana iya kafa hujja akan wani aiki na sako cewa Allah ya kaddara masa ma'ana alihtijaju bil qadar ala al ma'asiya misali mutum yayi zina ko ya sha giya ko yayi sata ko yayi wani abu da aiki na sako yace ai Allah ya kaddara masa kafa hujja da alkadarin Allah akan saba masa wannan baya halitta haramun ne an gane ko a inda ake kafa hujja da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala sai akan abin da Allah yake so yake yarda da shi amma duk wani abu wanda yake na saban Allah baya halatta mutum ya kafa hujja cewa Allah ya kaddara masa shine malamai suka ce misali farawo ne ya saci dukiya dukiyar da ta kai gurgudan a yanke masa hannu aka zo da shi court me yasa kai wannan sata sai ya ce Allah ya kaddara mu shin wannan hujja ce wanda za ta nuna cewa ba za a zartar masa da haddi ba yanke masa hannu za a yi sai a ce wannan yanke hannu shi ma Allah ne ya kaddara maka don haka game da aikin sako baya halatta mutum ya kafa hujja wannan matsala ce wanda malamai suka tabbatar da ita suka hakikance ta a cikin darasi na tauhidi kafa hujja dangane da saba ma Allah da alkadarin Allah akan saba masa wannan baya halatta kwata-kwata in aiki ne mutum ya aikata wanda ke akwai haddi a kan shi to sai a bashi hujjar cewa shi ma haddin da za a maka Allah ne ya kaddara shi na'am kamar ni na'am
sai yake jiwa akan halalle yake ji sai ya aikata alhali a gidansa aka ce masa aka ce mishi ba ka aikata abu kula ko ya ke maka haram bayan su ce da ya aikata wannan abu shi ya kuma ba sai kuma
to abinda aka ce karya aikata abu ne na saba ma Allah kamar misali wai ko mahaifa su ma magiya wani karka koma yin kaza wannan abinda suka hane ka kuma abu ne wanda yake na saba ma Ubangiji subhanahu wataala sai kai taurin kai ka je ka aikata me yake kanka lalle iya abinda yake kanka anan farko shine ka kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala an gane ku ka kyautata tuba zuwa gare shi cewa nan gaba ba za ka koma aikata wannan aiki sannan kuma takiyinka ka daina kuma sannan ka yi nadama domin zunubi ne wanda yake tsakaninka da Ubangijinka su kuma mahaifa domin suna da haƙƙi akan ka sun hane ka dangane da aiki na sako ba dan komai ba illa so da kauna da suke maka iya abin da ya kamata ka je ka ba su uzuri ka nuna musu cewa daga yau wannan aiki na daina saboda haka ina fatan ku roƙa mun gafara ta Ubangiji subhanahu wataala shine wai suka ce in kai ba mu yafe maka ba iya abin da za ka yi sai ka je ka nemi yafiye su ma'ana cewa su roƙa maka gafara ta Ubangiji subhanahu wataala yanzu misali ɗan annabi Yaqub alaihi salam wanda suka tafi suka badda ɗan uwansu annabi Yusuf lokacin da mahaifinsu ya samu labarin ga annabi Yusuf ashe yana raye lokacin da ya aiko riga a kawo masa kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin alkur'ani izhabu bi kamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira wa atuni bi ahlikum ajma'in walamma fasalati al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa lawla an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dalalika al-qadim falamma an jaa al-basiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim kaga anan lokacin da suka zo sun fada ma mahaifinsu cewa ai kura ta cinye Yusuf to kuma a ƙarshe al'amari ya bayyana cewa ashe su suka yi kullakullar wato batar da annabi Yusuf alaihi salam to da suka tabbatar da cewa mahaifinsu ya samu labarin cewa Yusuf a raye yake ne suka ce sai suke cewa ya abana astaghfir lana dhunubana ya mahaifinmu ka roƙa mana gafarar zunubanmu a wajen ubangijinmu inna kunna khati'in lalle dai mun kasance masu kuskure ne akan wannan al'amari to dan haka kasancewar mahaifa suna da haƙƙi in suka hana ka abu wanda yake na saba ma Allah ka saba masa abu na farko dai ka nemi gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma ka dawo ka roki gafara ta su ma'ana su roka maka gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala su yafe maka akan saba mu saba umarnin su da kai tunda suna da haƙƙi lokacin da suka ce wa na karkai kaza to wannan dole ne akan ka kai musu biyayya duk abin da mahaifi yace karkai in dai saba ma Allah ne da saba ma manzon sa kai ko da aiki ne na halalka to anan abin da ya zama wajibi akan ka bi umarnin mahaifinka dole ka bi umarnin mahaifa bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙi mafi girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa a inda ba a ma mahaifa biyayya sai lokacin da suka umarce ka dangane da aiki na saba ma ubangiji anan baya halatta kai musu biyayya domin haƙƙin Allah shike sama da haƙƙinsu amma duk lokacin da suka ce kai kaza wannan abin da suka ce kai ba saban Allah bane ba ba saba manzon sa bane to dole ka mai ka wuya ka aikata wannan aiki tilas ne in suka ce ka daina kaza in dai ba Allah bai ce kai ba manzon sa bai ce kai dole ka ja da baya ko da abu ne wanda yake na halak na'am wai kalima ta dan Allah dan annabi wannan mas'ala nan kusa insha Allah za mu iske ta a cikin darasinmu wanda yake na tauhidi an gane ko kamar kama mutum magiya da Allah dan Allah dan annabi wannan mas'ala ce wadda ta ci karo da tauhidi wanda insha Allah karin bayani dai akan ta zai zo a cikin darasin mu na tauhidi nan kusa insha Allah ta'ala na'am wai idan zaka karanta Qur'ani daga tsake tsakinsa misali ba farkon sura ba shin sai kai bismillah ko ba a buƙatar yinta illa abinda yake kanka fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin yin bismillah na kasancewa lokacin da mutum zai karanta Al-Qur'ani daga farkon sura to bayan kai isti'aza sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani dan kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ce bismillahir rahmanir rahim amma in tsake tsakin sura ne zaka fara karatu to wannan ba a buƙatar yin bismillah domin ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura mun gane ko darsi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 69 wanda kafin ita bayani ne ubangiji subhanahu wata'ala ke mana dangane da sifofin munafikai kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa almunafiquna walmunafiqat ba'dhum min ba'd ya'muru ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ubangiji ta'ala yake cewa munafikai maza da munafikai mata junan su da juna, Ubangiji ta'ala yace akan lamari dai suke. An gane ko shine munafirci, ma'ana bayyana kalimata la ilaha illallah akan harshe tare da buye kafirci a cikin zuciya, wanda ita kalimata annifaq asali an ciro ta ne daga annafaq. In aka ce annafaq a yaren Hausa shine ake kira da bula, ma'ana hanya da ake yi ta karkashin ƙasa. Misali, wanda idan ana so a yi hanya, idan an zo kan dutse, to wannan dutse za a rarike shi sai a yi hanya a cikin sa, wanda ina ji da turanci shine ake cewa kinar, hanya ta kenan ƙasa. To wannan shine asali abinda ake kira da annafa, wanda wannan kalima asali an ɗauko ta ne daga gidan wato kurege. Wannan shi kurege idan yayi gidansa a cikin ƙasa, to akwai wata kofa wadda take tabar da sau, wanda daga can yake yin ta amma ba ta gudowa. Sannan kuma akwai kofa wadda yake shiga wanda kowa ya santa, wanda idan kun biyo shi ya shiga raminsa, kun tsare wannan kofa kuna jiran ya fito ku bige, ba ku tantance ba sai ya kade wancan kofa sai ya fita. To haka munafiki yake, in an taro shi ta nan sai yayi nan, ma'ana kafa ɗaya a cikin musulunci, ɗaya a cikin kafirci. Yayi kalima ta la ilaha illallah ba dan komai ba, dan ya tsara jininsa, dan ya tsara dukiyarsa, dan kuma ya tsara ƴaƴansa da matansa kada su zamanto ganima, amma ba dan ya yarda da musuluncin ba. Dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta su da at-tazabzub, yake cewa muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, masu kai kawo ne tsakanin musulunci da kafirci. Su ba sa nan, ba sa nan, ba sa tare da musulmi dari saman dari, kuma ba sa tare da kafirai. Tunda sun yi kalima ta la ilaha illallah, kaga sun tsare jininsu, ba za a yake su ba. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an muqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Nan kuma a zuciya suna tare da kafirai, me yasa? Saboda ita wannan la ilaha illallah basu tabbatar da ita ba, domin basu gaskata ta ba. Dan haka Allah yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakhdibun. A can a gaba Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun ala innahum humul musiduna walakin la yashurun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Don haka kenan anan shine Ubangiji ta'ala yace munafikai maza da munafikai mata junan su da juna, Allah yace akan lamari dai suke, wato shine munafirci. Bayyana musulunci kenan tare da boye kafirci a zuciya. Dabi'ar su shine Ubangiji ta'ala yace ya amuruna bil munkar, a kullum abinda suke umarni da shi aikin alfasha, mummunan aiki shine kafirce ma Allah subhanahu wata'ala. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, kuma suna hani dangane da kyakkyawan aiki, ma'ana abinda Allah ya shar'anta ma bayinsa. Halin munafikai to hani suke. Wa yaqbiduna aydiyahum, Ubangiji ta'ala yace suna jimke hannuwansu, ma'ana ba sa ciyarwa. Duk inda aka ce ga hanyar Allah a saka dukiya domin daukaka kalimata la ilaha illallah, sai su ja da baya, sai yace nasullaha, sun manta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ta yaya suka manta shi? Ma'ana dukokin da ya dora musu sun kaurace musu, fa nasiyahum, dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya manta da su, ma'ana Ubangiji ta'ala sai ya bar su. Ma'anar annisyana anan shine at-tark, Ubangiji ta'ala sai ya watsar da lamarin su. dan kar mu manta bayani ya gabata rashin mantuwa sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala amma duk wani bawa da ka sani yana mantuwa amma Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa sai ce innal munafiqina humul fasiqun Ubangiji ta'ala yace lalle munafikai su ne marasa da'a ga Ubangijinsu an gane ku tabbas munafikai su ne wato fasikai waɗanda ba sa biyayya ga Ubangijinsu sai yace munafikai maza da munafikai mata wal kufara wato da kafirai gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya musu alƙawalin nar jahannam wato wutar jahannama a gobe kiyama khalidina fiha Ubangiji ta'ala yace in sun shiga za su dawwama a cikin ta dindindin ba maganar a fitar da su hiya hasbuhum Ubangiji ta'ala yace wutar jahannama ta isar musu ga ukuba wala anahumullah Ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka wala hum azabu muqim tare da haka Ubangiji ta'ala yace suna da azaba wanda take madawwamiya wanda ba ta yankewa sai yace kallazina min qablikum al'adar ku dai ku waɗannan kafirai waɗanda kuke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala yace al'adar ku da dabi'ar ku da halin ku kallazina min qablikum kamar wanda ke gabanin ku ne an gane ko ma'ana aikin ku da nasu wato babu bambanci shine Ubangiji ta'ala yace kanu ashadda minkum quwwa waɗanda ke gabanin ku sun kasance sun fi ku tsananin karfi wa aksar amwalan kuma sun fi ku yawan dukiya wa auladan kuma sun fi ku yawan yaya duk wani ci gaba da wayewa waɗanda suka gabace mu sun fi mu Ubangiji ta'ala ya ce fastamta ubi khalaqi don haka sun ji daɗi da rabonsu na duniya wanda Allah ya yanka musu fastamta atum bi khalaqi kuma haka kun ji daɗi da rabonku kamar tamta alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda waɗanda ke gabanin ku suka ji daɗi da rabonsu wanda Allah ya yanka musu wa khudtum kallazi khabu Ubangiji ta'ala yace kuma kun kutsa a cikin barna wato da ƙarya da neman lalata addinin musulunci kallazi khabu kamar yanda wanda ke gabanin ku suma suka kutsa game da lalata addinin da manzannin su suka zo musu da shi Ubangiji ta'ala yace ulaika habibat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka baci a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira ma'ana duk abin da suka aikata ba za su samu sakamako dide da misqala zarra a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai ce wa ulaika hum lakasirun Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne tafaffi wanda makomar su ita ce wuta wannan a takaici kamar yanda bayani ya gabata sifofi ne na munafikai wanda insha Allah ta'ala a darasi na yau zamu ga sifofi na mu'minai wanda sun kishiyanci waɗannan sifofi na munafikai ba komai ba Ubangiji subhanahu wata'ala ya fito mana da su fili ba dan komai ba illa dan mu nisanci irin waɗannan miyagun sifofi abinda ake bukata mu siffanta da sifa ta mutanen ƙwarai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Ubangiji ta'ala yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim shin wai jama'ar ka labarin jama'ar da ke gabanin su bizo musu ba tambaya Allah yake musu wai shin labarin al'ummu waɗanda suke gabanin su shin bai zo musu ba su wane ne qaumi nuhi wato labarin mutanen annabi nuhu wanda Allah ya turo annabi Nuhu a matsayin manzo ya kirayi jama'a zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada a ƙarshe suka nuna cewa annabi Nuhu alaihi salam tabin hankali gare shi don haka ma'ana wai aljani ne ya taba shi yake kira cewa a bauta ma Ubangijinsa kuma yake da awar cewa shi a matsayin manzo ne a ƙarshe da suka gasgata annabi Nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala yayi wahayi ga annabi Nuhu yace nan gaba dai ba wanda zai yi imani daga cikin mutananka a lokacin nan annabi Nuhu ya daga hannu yayi addu'a yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina diyara ya ubangiji na dide da wanda yake zauna giji ma'ana daga cikin kafirai ya Allah kada ka bar shi a doran ƙasa innaka in tazarhum yudillu ibadak domin in ka bar su za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ya daga hannunsa yayi addu'a yace anni maghlubun fantasi ya ubangiji na ni fa arin jayi ne dan haka ya ubangiji na agajin ka nake bukata ubangiji ta'ala yake cewa fa fatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir sai muka bude kofofin samai da ruwa wanda yake mai yawan kurara wa fajjarna al-arda uyuna ubangiji ta'ala yace muka tsagu kasa wato ga idanu ma'ana muka gudanar da ita falta kalma wa ala amrin qalbud ga ruwa na sauka daga sama ga wani yana bulbulowa daga kasa a takeice dai gabaɗe jama'ar annabi Nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ya halakar da su ba komai ba kai kai su zuwa ga halaka saba ma manzo na ubangiji subhanahu wata'ala shine anan Allah yace wai shin labarin jama'ar dake gabanin shin bai zo musu ba sai yace qaumi nuhi wai labarin mutanen annabi Nuhu ubangiji ta'ala yace bai zo musu ba yanda karshen lamarin su ya kasance shine tabewa da halaka sai yace wa adi shin labarin adawa mutanen annabi Hud bai zo musu ba wanda su ma da suka ki karba ma annabin da Allah ya turo musu a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su da wata iska wanda sai ta dau mutun ta wulwula a cikin sararin sama sannan kuma ta jefar da shi ta raba kan da gangan jikin inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqayr wa samuda ubangiji ta'ala yace labarin mutanen annabi salihu bai zo musu ba su ne samudawa wanda su ma ubangiji subhanahu wata'ala ya danke su da tsawa ta mala'ika gaba ɗayan su fa asbahu fi darihim jasimi suka wayi gari gaba ɗayan su suna gurfani suna matattu akan guguwoyin su sai yace wa qaumi ibrahima shin labarin mutanen annabi ibrahima bai zo musu ba lokacin da suka kangare masa ubangiji ta'ala ya karfafe shi da wata mu'jiza ubangiji ta'ala kuma ya tuɓe duk ni'imar da ya jaddada musu da sarkin su wanda yake shaydanin ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka shi ginin da yake takama da shi ubangiji ta'ala ya ruto ginin gaba ɗaya ya halaka su fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al'adhabu min haythu la yashurun wa ashabi madyana ubangiji ta'ala yace labarin mutanen annabi shu'aibu bai zo musu ba wanda ubangiji ta'ala bayan tsawa ta mala'ik girgiza ta kasa fa akhazathumur rajfa fa asbahu fi darihim jasimin alladhina kazzabu shu'aiban ka allam yaghnau fiha alladhina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin wanda kasancewar girgizar kasa ta kama su sannan kuma ubangiji ta'ala ya damke su da yini wanda yake na girgije ga kasa ta yi girgiza sannan kuma ga girgije wanda azaba ce wanda take narkakka a cikin ta gaba ɗaya ta ruhu musu shine ubangiji ta'ala ya ce labarin mutanen annabi shu'aibu bai zo musu ba sune mutanen madiyana sai ya ce wal mu'tafikat da waɗanda suke abun majuyan kasa sune mutanen annabi Lutu wanda ubangiji ta'ala alƙaryun nasu gaba ɗaya ya musu juyin waina kasa ta koma sama sama ta koma kasa falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibayyin shine ubangiji ta'ala yace atatkum rusuluhum bil bayyinat waɗannan jama'u gaba ɗaya manzannin ubangiji subhanahu wa ta'ala sun zo musu da hujjoji masu gamsarwa masu tabbatar da cewa matsayinsu manzanni ne na musamman daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka kuma suka yi taurin kai suka kangare ubangiji ta'ala ya halakar da su kenan anan don haka yace wa ma kana Allahu li yuzlimahum Ubangiji ta'ala bai zaman tuba da zai halaka su kafin tabbatar da hujja akan su, sai da Allah ya tabbatar musu da hujja, wace hujja ce Allah ya turo musu manzanni. Manzannin nan sun musu bayani, bayani wanda yake mai gamsarwa, amma suka kiji, suka kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abin da ya biyo baya shine tabewa da halaka a rayuwarsu ta duniya kafin makoma lahira. Don haka yace kama kana Allahu liyazlimahum, Ubangiji ta'ala bai zaman tuba da zai zalunce su, ma'ana ya halaka su ba tare da laifi ba, ko kuma kafin turo da manzo. Walakin kanu anfusahum yazlimun, Ubangiji ta'ala yace sanide sun kasance kawunan su ne suke zalunta. Rashin gaskata manzo, karkai tsammanin cewa wani ka zalunta, a kanka ka zalunta, domin ukubar rashin gaskata wannan za ta kare a kanka. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce walakin kanu anfusahum yazlimun, sanide kawunan su ne suka kasance suna zalunta. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'iuna Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawzul 'azim. Ubangiji ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat, mu'minai maza da mu'minai mata, ba'duhum awliya'u ba'd, Ubangiji ta'ala yace junan su masoya juna ne, ma'ana junan su majibinta lamarin juna ne, domin shi mu'mini ba shi da masoyi a doran ƙasa sama da ɗan uwansa mu'mini, kuma babu wani wanda ya cancanta a karan farko ya kawo masa agaji game da duk abin da ya sa gaba illa ɗan uwansa mu'mini, ko da ba su da wata alaka wadda take ta danganta da jini. Shine anan Allah yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, mu'minai maza da mu'minai mata junan su masoya juna ne, amma su munafikai ne Allah ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd, junan su da juna kenan akan hanya ɗi tak suke, shine hanya wadda take ta kafirci. An gane ko dan su karkai tsammanin suna son juna, a ba sa son juna, yanda suke ma wannan musulunci zagon ƙasa da makalkashiya, to haka junan su yake ma junan su. To amma su mu'minai junan su masoya juna ne, yanda suka zama tsuntsiya madaurin ki daya akan gaskiya, to haka junan su yake kaunar juna, kuma haka junan su yake agaza ma juna. Ya amuruna bil ma'ruf, Ubangiji ta'ala yace suna umarni game da kyaukyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar, kuma suna hani game da aiki wanda yake mummuna, amma sabani ga munafikai. Ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, amma shi mumini a kullun umarni yake dangane da kyaukyawan aiki, kuma duk wani aiki wanda yake na asha to fa ma yake ya hana. Ubangiji ta'ala yace wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, suna tsida sallah kamar yanda Ubangijin su yayi umarni, wa yu'tuna az-zakata, kuma suna bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, wa yuti'una Allaha wa rasula, suna biyayya ga Ubangijin su, suna biyayya ga manzansa. Ulaika sayarhamuhumullah, waɗannan da sannu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ji kansu, ma'ana zai lullube su da rahamarsa. Inna Allaha azizun hakim, lalle Ubangiji ta'ala mabuwayi ne, ba a rinjayarsa, babu wani abu wanda ke gagararsa, hakimin kuma mai hikima ne, baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Don haka wannan sifofi ne na mu'minai, umarni da kyaukyawan aiki, hani game da aikin asha, tsi da sallah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, biyayya ga Allah da manzansa. To don haka duk wanda ya siffanta da wannan sifa, alƙawarin da Allah ya yi shine Allah zai ji kansa, ma'ana rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ta lullube shi tun daga rayuwarsa ta duniya kafin makoma lahira. Sai ya ce inna Allaha azizun, lalle Ubangiji ta'ala mabuwayi ne, ba a rinjaye sa hakimin mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi, don haka wannan sifofi ba kowa ba suka yi dace suka fi cancanta illa mu'mini. Sai yace wa'adallahu almu'minina wal mu'minat, mu'minai maza da mu'minai mata ubangiji ta'ala ya musu alƙawarin jannati, ma'ana aljanna, tajri min tahtiha al-anharu, wadda ƙuramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da binayenta, khalidina fiha, halin suna masu dawwama a cikinta har abadan abada, ba sa neman a fitar da su kuma ba za a fitar da su ba, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, dan shi dan aljanna a radin kansa baya neman cewa a fitar da shi, to amma dan wuta shine yake fatan a fitar da shi daga wuta, yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijin minha, su ko yan aljanna Allah yace la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, wata wahala ba ta shafar yan aljanna a aljanna, ubangiji ta'ala yace kuma su ba abun fitarwa bane daga aljanna, don haka Allah yace khalidina fiha, masu dawwama ne a cikin ta dindindin ba a fitar da su, wa masakina tayyibatan, kuma ubangiji ta'ala ya musu alƙawalin mazaunai waɗanda suke kyawawa fi jannati adin, aljanna wadda take ta dawwama, an gane ko, ma'ana wasu gidaje na musamman ubangiji ta'ala ya ma mu'minai maza da mu'minai mata alƙawali a aljanna wadda take ta dawwama, ita ce jannati adin. Sai yace waridwanun minallahi akbar, yaddar ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda Allah zai cancanta musu, akbar wato tafi shiga aljanna, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari, Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada yaqulu Allahu azza wa jalla li ahli al-janna, a ranar kiyama bayan yan aljanna sun shiga aljanna, ubangiji ta'ala zai ce da su ya ahli al-janna, hal raditum, ya ku yan aljanna, ubangiji ta'ala ya ce shin kun yarda da sakamakon da na muku, jikaranci na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar ka sanya mutum aiki, walillahi al-masalul a'la, ya gama aiki kamar ka biya shi sakamakon aikin shi, kuma sai ka tambaye shi shin sakamakon da aka baka yayi, yan aljanna suka ce rabbana malana la narba, ya ubangijin mu me zai sa ba za mu yarda ba, ba za mu gamsu ba dangane da sakamakon da ka mana, wa qad a'taytana ma lam tu'tihi ahadan min khalqi, alhali ka mana kyauta kyautar da kama ba kama ba dide da mutum ɗaya daga cikin halittarka, ma'ana kyauta ce ka mana kyautar da baka taɓa ma wani bawan ka ba, domin babu kyauta sama da shiga aljanna, fa yaqulu, sai ubangiji ta'ala ya ce da su afala u'tikum afdala min zalik, shin ko kuna buƙatar ne muku wata kyauta wadda take sama da haka, fa yaquluna rabbana wa ayyu shay'in afdalu min zalik, sai su ce ya ubangijin mu wata kyauta ce tafi shiga aljanna, ma'ana su abin ya girmama a kansu, ubangiji ta'ala ya tambaye su shin kuna da buƙatar wata kyauta ne muku wadda tafi wannan shiga aljanna, sai suka ce ya ubangijin mu wata kyauta ce tafi shiga aljanna, ubangiji ta'ala sai ya ce uhillu alaikum ridwani fala ashabu alaikum ba'dahu abada, don haka a yau zan cancanta muku yardata, don haka ubangiji ta'ala ya ce bayan yau ba zan yi fushi da ku har abadan abada, don haka samun yardar Allah tafi komai, don haka ya ce waridwanu minallahi akbar, yardata ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce mafi girman kowace ni'ima da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke jaddada ma bayansa, ma'ana tafi shiga aljanna, don haka a wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna, ubangiji ta'ala sai ya fada ga yan aljanna turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wata ni'ima na dada muku, sai su ce haba ubangijin mu, ai abinda aka mana ma ya isa, shin yanzu baka faranta mana fuskokin mu ba, shin baka shigar da mu aljanna ba, shin baka ziratar da mu ba game da gidan wuta, ubangiji ta'ala a wannan lokaci sai yayi shamaki su ga ubangijin su ido da ido, manzon Allah yace dan aljanna bi taba samun wata ni'ima wani jin dadi sama da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka Ubangiji ta'ala yace lil ladzina ahsanul husna wa ziyada naga wadanda suka kyautata biyayya ga Ubangijin su alhusna ita ce aljanna wa ziyada wato da kari karin sai manzon Allah yace shine ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka anan sai yace waridwanu minallahi yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai cancanta ma bayin sa a gidan aljanna akbar wato tafi shiga aljanna dadi zalika huwa alfawzul azim Ubangiji ta'ala yace shiga aljanna ko kuma wannan yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine rabu wanda yake mai girma wanda karshen gurin bawa shine wato dacewa da gidan aljanna ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu wato ya kai wannan annabi jahidil kuffara Ubangiji ta'ala yace ka yaki kafirai wal munafiqina da munafikai waghlub alaihim Ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su ta kausa samusu ma'ana kar su samu wani sassauci game da kai wannan umarni ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda umarnin bai takaita ba a kansa ya hada dukkan mabiyansa har zuwa kiyama duk lokacin da mu'minai suka samu dama suka tanadi wato shine tanadi to iya abin da ya zama wajibi akan su su ƙara fada da daula ta musulunci shine Ubangiji ta'ala yake jahidil kuffara ma'ana ka yaki kafirai ma'ana ka bada iya kokarinka idan aka ce aljihad shine mutun ya bada iya kokarinsa ransa da dukiyarsa game da daukaka addinin Allah sai yace wal munafiqina da munafikai amma munafikan da za a yaka anan a furku wanda jinin su ya halatta su ne munafikai waɗanda suka bayyana musulunci suka boye kafirci wanda kuma munafircin su ya bayyana Ubangiji ta'ala yace waglub alaihim wato ka kausa samus duk da cewa malamai sun bambanta anan suka ce kafirai su ne za a yaka da takobi a zubar da jinin su in har sun ki shiga musulunci su kuma munafikai ta yaya za a yake su shine wato hujja an gane ko a tattauna da su a ba su hujjoji a yi kokarin nuna musu kuskurensu Ubangiji ta'ala yace waglubu alaihim ka kausasa musu dan haka da kafiri da munafiki ba maganar a sassauta masa in kalima za a masa kalima za a masa mummuna kafiri in ya karshe za a yi to ba za a tausasa masa ba gaba ɗaya za a fatattake su in sun musulunta ne fa lillahi alhamdu amma in musu musulunta ba yake ya karsu ya zama wajibi to ba maganar a sassauta kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari waliyajidu fikum ghilwa ya ku jama'a ta mu'minai Ubangiji ta'ala yace ku yaki jama'ar da ke kusa da ku na kafirai Ubangiji ta'ala yace kuma su samu kausasawa game da ku ma'ana ku tsananta musu sai yace wa ma'awahum jahannam in har suka mutu akan wannan kafirci da munafirci Ubangiji ta'ala yace makomar su ita ce wutar jahannama kenan in har ba su musulunta ba aka yake su aka gama da su akan wannan hali to makoma ita ce wutar jahannama wa bisal masir Ubangiji ta'ala yace makoma tayi muni a ce jahannama ita ce makomar mutum ya halifuna billahi ma qalu Ubangiji ta'ala yace rantsuwa suke da Allah ma qalu ba su faɗi ba wato wannan mummunar kalima kamar yanda munafikai ne wanda ake zaune da su kamar yanda Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi sahihi lokacin da wani wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji Ta'ala yana ambata bayani dangane da miyagun halaye da sifofi na munafikai. Akwai wani babban munafiki wanda daman ya kwanta ya ki fita yakin Tabuka, shine Al-Julas ibn Suwayd. Julas ibn Suwayd sai yake cewa wallahi la in kana hadha ar-rajul sadiqan lanahu sharru min al-hamir. Yace wallahi in har da gaske ne abinda wannan mutumin yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace to jakki ma yafi mu daraja. Ma'ana Allah ya saukar da wahayi ya bayyana miyagun halaye na munafikai, suka tabbatar da cewa da su ake nufi. Ka san kasancewar kamar yadda Hausawa suke cewa duk wanda yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake. In dai an faɗi sifar mutum da laifinsa, to in akba sai an nuna ba. Wanda bayani da Al-Qur'ani yayi tamkar a nuna a ce da wane da wane da wane da wane ne. To da wannan sako ya sauka shi Julas sai yake cewa la in kana hadha ar-rajulu sadiqan lanahanu sharru min al-hamir. Yace wallahi in har gaskiya ne abinda wannan mutumin yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to wallahi yace jakki ma yafi mu kima yafi mu daraja. A lokacin nan Umair ibn Sa'ad sai ya ji wannan mummunar kalima, faqala sai yake cewa wallahi ya Julas innaka la ahabbu an-nasi ilayya wa ahsanuhum indi athara wa a'azzuhum alayya an yadkhula alayhi shay'un yakrahu. Yace wallahi ya kai Julas, yace kai kana ɗaya daga cikin mutanen da nafi so a rayuwata, kuma kafi kowa kima a wajena. Yace kuma kana daga cikin mutanen da nake kyamar wani abin ki ya same su. Yace amma wala kad qulta maqalatan la in zakartuha la tuqdi hannak wala in sakattu anha la tuhlikanni. Yace wallahi kai wata mummunar kalima, wannan kalima in har nayi gaba na fada, yace wallahi wannan kalima zaka kunyata har kiyama zaka kunyata. Yace in ku na kyale naki fadar wannan kalima, yace wallahi wannan kalima zata halakar dani saboda ni naji. Sai yake cewa to anan dai sai in yi nazari wanne yafi sauki a kaina, kai dai masoyina ne, ka faɗi wata kalima mummuna wanda in har na bada labarin wannan kalima to zaka kunyata, in ku na kyale to wannan kalima kuma zata kunyatar da ni domin nayi algushi, ma'ana ban bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya dace. Mi za a yi take yin kitse ya tashi ta kamta kame ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakara lahu zalik, ya ba manzon Allah labarin wannan mummunar kalima da Julas ya fada. Mi za a yi Julas sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da Allah shi bai fada ba, yace ai wato Umair ibn Sa'ad kariya yake masa. Umair yake cewa shi wannan Julas ya tashi rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa huwa cewa shi bai fada ba. Shi Umair ibn Sa'ad ya tashi rantsuwa da Allah ya tabbatar da cewa wannan kalima ba ƙarya ba yake masa ya fada. Maza Allah sai ya karbi uzurin al-Julas. Umair sai yake addu'a yake cewa ya Allah ka bayyana mai gaskiya ka bayyana makaryaci. Take yin ki sai Allah ya turo sako. Ubangiji Ta'ala yace ya halifuna billahi ma qalu, mummunar kalima da suke faɗa inda zaka tambaye su, Ubangiji Ta'ala yace za su ringa maka rantsuwa da Allah su bu su faɗa ba. An gane ko? Kamar yadda a wata riwaya, duk da cewa riwaya ce da'ifa, wanda Ubay ibn Salul shine yake faɗa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azab, wai in har mun dawo Madina to manya za su fitar da waɗanda suke kaskantattu, ma'ana masu daraja za su fitar da kaskantattu daga Madina, ma'ana wai shi da jama'arsa za su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da mabiyansa. Shine a cikin wannan in yake cewa wai ka kosar da karanka kuma ya cinye ka, wawa kuwa bai ke ma guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, san min kalbaka ya akulka, ma'ana ka kosar da karanka ka bashi abinci in ya giga kuma kai zai gama da kai. Duk da cewa wannan riwaya bata tabbata ba, amma wannan riwaya ce wadda suke tabbatacciya, rantsuwa suke da Allah cewa su ba su fada ba. Shine Ubangiji Ta'ala yace wala kad qalu kalimatul kufr, Ubangiji ta'ala yace ai tuntuni, wato sun faɗi kalima wadda take ta kafirci, domin wannan kalima da suka yi ta fitar da su daga addini. Wa kafaru ba'da islamihim, Ubangiji ta'ala yace sun kafirta bayan musuluntarsu, daman musuluncin nasu akan halshi yake, to wannan kalima da suka yi to ta ƙara kafirtar da su. Wa hammu bima lam yanalu, Ubangiji ta'ala yace kuma sun yi niyya dangane da abin da basu samu ba. Shine wasu munafikai 12 waɗanda suka yi haɗin kai a Tabuka, wanda suka yi wani committee, su suka shirya wata makalkashiya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su gama da shi, wanda ana kan hanyar dawowa iya inda suka yi alkawari, sun je sun labe a cikin wata akaba, ma'ana cikin wasu lunguna na duwatsu, kan hanyar dawowa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, wanda cikin dare ne suka ce in ya zo nan sai mu gama da shi, shikenan ba wanda yake da labari. Ubangiji ta'ala ya bayyana ma manzansa manufas. Manzon Allah ya tura Huzaifa ibn al-Yaman kafin manzon Allah ya isu, wanda suke gaba lokacin da suka zo sai kwabe kan raƙumin, sai suka bi wata hanya ta daban sabanin hanyar da munafikai suka lallabe. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa hammu bima lam yanalu, ma'ana sun yi niyya game da abin da basu samu ba, shine gamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naqamu, Allah yace ba komai ba yasa suka kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana manzon Allah ba shi da wani laifi, ba shi da wata illa, ba shi da wani aibi da zasu aibata shi, illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadli, sai bayan Allah ya wadatar da su da fadalarsa, haka nan manzon shi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kasancewar da suna talakawa, Allah ya azurta su a sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi, da ba sa ga maciji tsakaninsu da juna, Allah da ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya haɗa kansu, ba komai bane ba kasancewar kenan, sun koshi ne kenan, bayan koshi kuma me zai biyo baya, shine tsiya 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 da tsiya. Shine anan Ubangiji ta'ala yace wa ma nakamu, ba komai ba yake cewa ba su kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wani laifi da yake tare da shi, an gane ko, ba komai bai sa suke kyamar shi, illa an aganahumullahu, sai kawai bayan wadatarwar da Allah ya musu game da fadalarsa, haka nan manzon shi sallallahu alaihi wasallama da ya haɗa kansu da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abinda Allah ya wadatar da su a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar misali, walillahi al-masalul a'la, mutum ne kana kyautata masa, ba irin kyautatawar da baka masa, amma lokacin da ya ga cewa shi ma wuyansa yayi karfi, sai ya fito da wasu miyagun halaye, wanda inda za a tsantsara shi wani laifi ka taɓa masa ba zai iya faɗa ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba shi da wani abu da za su zarge shi su kyamace shi, kawai illa kasancewar wadatarwar da Allah ya musu, suka ga cewa su ma sun isa, to shine kadai abin da yake su suke kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Ubangiji ta'ala yace fa in yatubu yaku khairal lahum, in har sun tuba game da irin wannan mummunar kalima, sun dina wannan munafirci, Ubangiji ta'ala yace yaku khairal lahum, wannan tuba zai zamanto shine alkhairi gare su, domin zai kankare musu dukkan laifinsu. Wa in yatawallau, idan ku suka juya baya, yu'adhibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah, Ubangiji ta'ala zai azabtar da su azaba wadda take ma'abuciyar radadi a duniya da lahira. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, Ubangiji ta'ala yake cewa ba su da a duran kasa wani masoyi wanda zai ji kunci lamarin su, wala nasir, ko wani mai taimako mai kawo agaji wanda zai hana Allah ya azabtar da su. Nan bayan sun yi mummunar irin wannan kalima, sannan kwadaitarwa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu cewa su tuba, kaga duk irin miyagun halayen da suka yi, to amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala na janyo hankalinsu cewa su koma zuwa gare shi, dan haka yake cewa fa in yatubu yaku khairal lahum, in har sun tuba to wannan tuba zai zamanto shine alkhairi gare su, amma wa in yatawallau, in suka juya baya suka ki gasgata ka a matsayin manzo, yu'adhibuhumullahu azaban fid dunya aliman fid dunya wal akhirah, Allah zai azabtar da su azaba ma'abuciyar dadi a duniya da lahira, sannan tare da haka Allah yace ba su da aduran kasa min waliyin wani masoyi wanda zai jibunci lamarin su wala nasirin ko wani mai taimako da zai hana Allah ya azautar da su nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana ɗan uwa muna da sanarwa insha Allah ta'ala akwai bakin wasu ɗan uwa malamai guda biyu waɗanda za su zo a ranar asabar kenan darasi wanda yake a can bakin tasha insha Allah ranar asabar kenan tsakanin magruba da isha insha Allah za su gabatar da muhadara a nan masallaci na bakin tasha kenan ranar asabar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك